وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na bakwai ne ko ko shida bakwai ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 20 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai tarin albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Mukhtasar Zadul Ma'ad. Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasin mu na 104 wannan shine darasin mu na 104 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata muna nan dai a cikin sulhu Hudaybiya, irin darussan da ke kunshi a cikin wannan sulhu mai albarka wanda ya gudana tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Quraishawa, duk da cewa sulhu ne wanda ya dumama yanayi, wato sulhu ne wanda ya kunshi wasu sharuɗa da wasu ka'idoji masu tsauri musamman bangaren sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai abubuwa da dama da ba su yi musu daɗi ba, amma saboda jagoranci da shugabanci haka suka yi haƙuri Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ainihin wato jagoranci, ya kuma nuna ainihin wato ƙwarewa da gogewa da kuma bin abin da Allah madaukakin sarki ya nuna masa. Wannan yasa duk yanda suka yi su sauya Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yake sauyawa. Haka dai aka yi sulhun wanda daga ƙarshe kuma sulhun ya zama alkhairi, kuma aka samu nasarori masu tarin yawa waɗanda watakila ba dan wannan sulhun ba ba lalle a samu waɗannan ribobin da aka samu ba, ba lalle waɗannan fa'idojin da musulunci da musulmi suka samu su samu ba, amma wannan sulhu sai ya zama alkhairi ga al'umman musulmi, ya zama faduwa ga abin da ya shafi bangaren kafirai. To a darasin da ya gabata mun kawo wasu daga cikin wato waɗannan darussa da ke ɗauke ko da ke kunshi a cikin wannan sulhu na Hudaybiya. Ciki dai akwai ba'athil budin fi wajhin rasulil akhar, wato akwai wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda ya tashi raƙuma da tagoyi na hadaya inda aka tashe su a gaban dan aikin Quraishawa shine Hulais ibn Alqama, cikin waɗanda aka aiko dan su tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam da jin manufofinsa na zuwa da kuma matsayar Quraishawa game da zuwan sa. To Hulais mutum ne da yana ganin girman hadaya, abin da ya shafi hadaya da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka tashi waɗannan, wanda wannan ya sa Hulais da ya koma ya sake tabbatarwa da Quraishawa cewa lalle ya gamsu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa yazo bane dan yaki, yazo ne dan gabatar da ibada. Ziyara ce ta kawo shi na ɗakin Allah yayi ibada ya tafi. Daga ciki akwai abin da ya faru ga Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kafin ya shigo musulunci, wato akwai wani abu da yayi kamar wanda yake zama zamba cikin aminci. Akwai waɗanda suka amince masa amma ya karkashe su, ya tafi da dukiyoyinsu. Sai kuma shari'a ta zo masa, sai gashi ya shigo musulunci tare da dukiyar haram. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, musuluncin ka kan mun karba, amma dukiyar ka ba mu da buƙatar ta. Kuma shigowarka musulunci bai sauke maka wancan nauyi na haƙoƙin jama'a dake hannunka ba. Abinda musulunci yake iya kankarewa mutum in ya shigo shi, shine zunuban da yayi tsakaninsa da mahaliccinsa. To ran da ya musulunta, wannan zunubai duk an wanke su. Wannan yana daga cikin abinda muka samu game da abinda ya shafi sulhu Hudaybiya. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar masa da kuma duniyar musulunci cewa dukkan kafirin amana, to ana tsare masa dukiyarsa, ana tsare masa ransa, ba a barin wani koda cikin musulmi ne ya farwa dukiyar kafirin amana, ko ya farwa jinin kafirin amana ko mutuncinsa. Sannan dukiya ta haram ba ta zama mallakar mutum in ya mallake ta ta haramtacciyar hanya. Dole ne in yana so ya zama kuɓutacce a wurin Allah, sai ya mayar wa masu haƙƙi haƙoƙinsu, raddul mazalim. Ina fata an gane. Sannan kuma akwai raddi da magana mai kaushi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya mayar wa Urwa ibn Mas'ud lokacin kafin ya musulunta, saboda munana ladabi da Urwa ibn Mas'ud yayi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan abun bai wa sayyidina Abu Bakar dadi ba, ya gaggaya masa maganganu waɗanda kana suna ɗauke da wato nau'i na ko zagi ko wani abu na wato na kaskantarwa ga shi Urwa ibn Mas'ud, dan ba da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin abin da muka samu na darussan da muka karanta satin da ya wuce, ana son al'ummar musulmi ko musulmi ya zama mai juriya. Duk sanda aka samu wani kafiri cikin kafirai ya muna na ladabi ga musulunci ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda maslaha, in akwai wata maslaha da ribar da za a kirga a maslahar ya fi ɗaukan mataki da ƙarancin haƙurin, to sai a yi haƙuri a jure, saboda a samu riba mai tarin yawa da za ta biyo bayan haƙurin da kuma juriyar. Domin in ka kula a nan, Urwa ibn Mas'ud bayan maganganu na rashin ladabi da ya dinga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi ta ƙoƙarin kai hannunsa ya kama gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda har Mughira ibn Shu'ba ya dinga sa takobi yana tura hannunsa yana cewa ka kauda hannunka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi haƙuri da munan ladabi da ainihin wato Urwa ibn Mas'ud ya nuna a lokacin, da kuma kai hannu na rashin da'a da ya yi na taɓa gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma saboda wata maslaha da Annabi ya hanga da wata riba da musulunci zai ci, wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure wannan abu. Sannan cikin abin da muka samu na ainihin wato fa'ida a abin da ya shafi sulhu Hudaybiya, yana tabbatar mana da cewa kaki ba najasa bane. Sannan ruwan da aka yi amfani da shi a wani mazubi aka yi alwala ko wanka, shi ma ba najasa bane. Ana iya amfani da ruwan da wani ya alwala a cikin wani baho ko cikin wani mazubi, wani shi ma ya zo ya sake yin alwala da wannan ruwan, shi ake kira da alma'ul musta'mal, wanda mai iziya ma Abul Hasan Ash-Shadhili ya yi ishara zuwa ga irin wannan alma'ul musta'mal. Kawai jan hankalin da muka yi shi ne, menene alaƙar tsarkin kaki da kuma tsarkin ruwan da aka yi amfani da shi da maganar sulhu Hudaybiya? anan abin da ya faru shine cikin waɗanda aka turo kamar shi Urwa bin Mas'ud ai ya koma ya ga ya Qurayshawa irin ganin girman da sahabbai suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai taba ganin wani mai mulki da baradansa bai taba ganin wani shugaba da ainin dakarunsa da mabiyansa da magoya bayansa suke ganin girmansa suke girmama shi ba irin girmamawa da sahabbai suke wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace domin idan Annabi aka ce yayi kaki to da ya tofar kafin ka ce mai wato an cafke wannan tafin kakin nasa kuma an shashshafe shi a jiki tabarrukan in ko yayi alwala to rububin ruwan alwalar sa ake yi dan samun albarka wanda anan muka ja hankalin cewa wannan hukunci ne da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ake da yaqinin tsarkin sa ba zato ba amma duk wanda ba shi ba tunda kaga sahabbai ba su yi wa junan su ba har suka kare ba samu wani cikin sahabbai yayi haka ba haka waɗanda suka biyo bayan su to a yau duk wanda zai kaki ya tofar kakin sa bai da maraba da na kowa domin ba ka da wani dalili ko nassi da ya nuna kakin sa yana da bambanci da wanda ba nasa ba haka al-ma'ul musta'mal da haka baya dacewa wani ya zama yayi kaki wasu mabiyansa ko almajiransa su zamanto sun cafke kakin sa ayi magana su ce ai sahabbai ma sun cafke kakin Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle kakin Annabi sallallahu alaihi wasallama kaki ne wanda babu irin sa kuma ba a sake samun wanda yayi kaki irin nasa ba sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki babu laifi wato yin kyakkyawan fata hasashe na kyakkyawan fata babu laifi a musulunci ka yi wa kanka wani hasashe na wani alheri ko tabbatar wani abu ko yayewar wani saboda wani coincident da aka samu na wani abu da ka fassara shi da abin da kake ciki na neman bukata ko neman yayewa wata damuwa wannan mun dauko shi akan lokacin da Sahal ko abunan Suhail ibn Amr lokacin da Qurayshawa suka aiko shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman tattaunawa ai sulhu manzo Allah yana ganin Suhail ya taho sai ce sahala amrukum al'amarunku ya zo cikin sauki saboda wanda aka aiko muku dan azo ai sulhun da shi sunansa sauki Suhail kaga sai Annabi ya fassara sunan Suhail da Quraisha suka aiko da samun fahimtar juna da samun sauki cikin wannan sulhu duba da sunan wanda aka aiko Suhail na fata an gane wannan duk mun bada misalin sa a satin da ya gabata sannan daga ciki mun karanta cewa duk wanda yayi rantsuwa ko yayi bakance ko yayi alƙawari in dai bai ayyana wani lokaci ba da zai zartar da wannan alƙawarin nasa bai ayyana wani lokaci da yayi rantsuwa cewa a daidai wannan lokaci zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba to lam yakun alal fauri to cika alƙawarin cika bakancan ba lalle yayi shi nan take ba zai iya samun bal alat tarahi zai iya jinkirtawa na fata an gane to kusan anan muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala ومنها أن الحلقة أن الحلقة نسك وأنه أفضل من التقصير أسله دبيا من فهمتي واتو أعبادة أيكن حج كو أعبادة أمرة والقبو يابسي سيبالالا idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zuwa aikin haji kuma aka zo daidai gabar da za a yi aski koda kai tunda kai wayo a matsayinka na saurayi ko matashi ba a taba yi maka kwalkwabo ba kila tunda aka yi maka na jarirantaka dan za ka ga yawanci haka ne in dai ba na jarirantaka ba wani za ka ga ba a sake masa kwalkwabo ba to in Allah ya yi maka arziki na zuwa aikin haji ka yadda a kwalkwale kanka ya fi falala na ba ta gane ka yadda aske ka gaba daya yafi ai maka wato saisaye yawa yafi saisaye domin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi addu'a ga masu aske kansu gaba daya a aikin haji ko umara sau uku na samun rahama sannan kuma yayi ga mai saisaye sau daya wannan mun karanta a baya Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin kuma duk sanda yace ya Allah kai rahama da jin kai ga masu aske kansu gaba daya su kuma masu san ai addu'a ga masu sai sai sun ce wal muqassirina ya rasulullah hadda masu sai 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 annabi ya rabu da su sai take cewa Allahumma arhamil muhallikin har sai da ya fada sau uku sannan yace wal muqassirin to a karkashin wannan hadisin sai aka fahimci cewa lalle aske kan gaba daya a aikin haji ko umara yafi falala wa annahu nusukun fil umrati kal hajj kuma aske kai ibada ce a umra kamar yanda yake ibada ce a aikin haji wa annahu kuma hakika shi aske kan nan nusukun ibada ce fi umratil muhsar wato har akan umrar wanda aka tsare shi gabarin yin umara din kama huwa nusukun fi umrati gairi kamar yanda yake kuma wato shi aski ibada ce a umrar wanda ma ba a tsare ba kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhu hudaybiya ai kaga tsare shi akai da shi da sahabbai aka hana su su shiga su ƙara sassi sun dauko niyyar su da komai amma ga su a hudaybiya aka hana su su shiga su anan kuma suka yi askin su suka juya suka koma gida to kaga kenan wannan yana nuna ma har a wanda aka tsare shi aka hana shi gashi ya dauko harama da aikin haji ko umara amma makiya suka datse hanya aka hana shi wucewa a daidai inda aka datse shin anan zai aske kansa ya juya ya yanka dabbarsa ta hadaya ya koma ainihin garinsu wa minha mun fahimci wannan ainihin wato a cikin an gane ko wa minha daga ciki annal muhsar wanda aka tsare shi yanharu hadayahu zai soke dabbarsa ta hadaya haythu uhsira a inda aka datse shi aka tsare shi nan minal hilli wal haram daga wajen harami ne ko cikin harami didde cikin sulhu hudaybiya mun samu wannan hukuncin domin kuka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho daga madina da ya zo hudaybiya quraisha sun tsare shi sun hana shi shiga garin makka kuma kamar yanda ya aske gashinsa da sahabbai da yasa suka yi aski anan in kun tuna kuma za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya soke hadayarsa ya kuma umarci sahabbai da su soke hadayarsu wannan sai ya zama hukunci na duk duniya daga nan har anan da kasa duk wanda yayi haramar aikin haji ko yayi haramar umra da ya taho kuma sai wani dalili cikin dalilai ko makiya ko yaki sai ya tsare shi ya datse shi gabarin karasawa harami domin aiwatar da ibada da ya dauko haramata daga miƙati to zai yi aski a inda aka tsare shi zai kuma soke dabbarsa ta hadaya a inda aka tsare shi inda aka tsare shin cikin harami ne ko wajen harami ne wa annahu la yajibu alaihi an yuwa'ida man yanharuhu fil harami idza lam yasil ilai sannan ba dole bane sai ya cika alƙawarin sokewa wanda ya bashi sallahu ko saƙon ya soke mai hadayarsa a harami to ba dole bane sai ya cika wannan alƙawarin idza lam yasil ilaihi in shi ma bai samu isa zuwa can din ba kila a tafiyarsa anan yace to sai wani ya bashi saƙo cewa da Allah ni ma ga kuɗi in an je a siye rago ko a siye sa ko a siye raƙumi a soke a raba fi sabilillah dan nima in samu lada duk da ina garin mu ina gida ba aikin haji na tabo ba umara ba to shi wanda aka ba sallahun shi ma bai samu isar ba wani an datse shi to kaga ba dole bane sai ya cika wannan alƙawarin da ya daukowa wanda ya umarci shi da ya soke abin hadaya in an je can domin shi ma bai samu isa din an gane wa annahu yatahallalu hatta yasila ila wa Allah ya tahallalu hatta yasila ila mahalli kuma kada ya fita daga haraminsa hatta yasila ila mahallihi har sai ya isa zuwa ga mahallinsa liqaulihi ta'ala wal hadaya ma'kufan an yabluga mahilla wal hadaya da abin hadaya ma'kufan da aka hana an yabluga mahillahu abin hadayar ya isa mahallin da ake soke shi daga kaga in ana zaune kalau baya halatta mutun ya fita daga ihrami ba tare da ya isa daidai gurin da ake warware ihrami ba to amma shi kaga al-muhsar wanda aka tsare shi to shi wannan darura ta gitto dole zai ajiye haraminsa daga inda aka tsare shi daga nan zai juya kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga hudaybiyyah nan kawai aka juya aka dawo garin madina suratul fatih aya ta 25 wa minha daga cikin dai darussan da zamu samu a cikin sulh hudaybiyyah annal mawdi' alladhi naharu fihi min al-hilli mun tabbatar da ashe gurin da suka soke raquman su ba cikin harami bane a hillu ne a wajen harami ne lil aya saboda waccan ayar wal hadaya ma'kufan an yabluga mahilla da kuma abin hadayarsu da aka hana su su isa da shi gurin da ake soke shi soke to kaga da wannan muka fahimci ashe inda suka soke dabbobin su na hadaya ba gurin da ake sokewa bane ba ma'ana ba cikin harami bane li'anna al-harama domin inda cikin harami ne ai shi harami kulluhu mahallu nahri al-hadi ai shi harami li'anna al-harama harami kulluhu dukkan sa mahalli nahri al-hadi ai mahalli ne na soke abun hadaya an gane ko da haka inda cikin harami ne duk inda mutum ya samu sai ya soke abun hadayar sa me yasa yace li anna al-harama kulluhu mahallu nahri al-hadi domin harami kullahu duka inda ka gani a cikin harami mahallu nahri al-hadi mahalli ne da zaka iya soke dabbar hadayarka to wannan sai ya nuna mana ashe inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke dabbar hadaya da shi da sahabbai ba a harami bane wa minha daga cikin darussan da muka samu annal muhsara wanda aka datse shi aka tsare shi aka hana shi ya karasa cikin garin makka cikin harami ya ibadar aikin haji ko umara la yajibu alaihi alqada ba wajibi bane sai ya dawo ya rama yanzu ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga nan muka ce suka soke dabbar su suka yi aski suka juya suka koma madina to yanzu wannan koma da suka yi ai kaga dai umarar ba su yi ta ba cikakkiya to ba wajibi bane sai sun da sun rama ta an gane ko wa summiyati allati ba'daha umratul qadiyya wai abinda yasa ake kiran umarar da ta biyo bayan wannan ta sulhu hudaybiya ake kiranta da umratul qadiyya li'annaha allati qadahum 'alayha saboda umra ce wadda suka yi alƙawari kuma suka samu matsaya guda tare da Quraishawa a kanta ai sun gaya masa cewa shekara mai zuwa ya zo in dai ba da kayan fada ba daga shi sai abin hawansa da shi da sahabbansa sai dan dab abin da ake rikewa na irin abin hawa doki kamar sanda ko ainin takobi shi ma a cikin gidansa to ba wanda zai hana su su zo su wuce cikin yarjejeniyar ne aka rubuta wannan ko sun yi wannan yarjejeniyar cewa sun yarda shekara mai zuwa ya dawo da aka dawo wanda ya ba wai zuwa yayin ya rama umarar shekara da ta wuce ba domin bai samu yin tabbata nan a kansa a ya dawo ne wannan umarar dan cika yarjejeniya da alƙawarin da suka yi matsaya akai shi da Quraishawa shi yasa ake kiranta da umratul qadiyya ko qada ba wai umrar ramuwa ba kamar yanda ake cewa ya da ya rama wancan umarar da ainihin wato aka hana shi kun fahimci wannan yawanci haka ake tafiya muna cewa ai umratul qada wato umrar ramuwa wanda ya dawo ya rama to ashe kaji ba umratul qadiyya din nan illi annaha allati qadahum ay ahadahum wattafaqa ma'ahum alaiha an gane ko ita ce wato umara ce wanda ya dawo ya ta saboda dama yarjejeniyar haka ta ce alƙawari da matsayar da suka yi shi da Quraisha haka akai wa minha anna al-amra al-mutlaqa ala al-fawri daga sulhu hudaybiya mun fahimci ashe shi umarni na gaba daya to nan take ake so a yi shi an al-amra al-mutlaqa umarni na bai daya alal fauri to in aka bada irin wannan umarnin na bai daya to alal fauri nan take ake son aiwatar da umarnin ba a buƙatar jinkiri wa illa in ba dan haka ba lam yaghdab to da manzo Allah ba zai fushi ba litaakhurihim anil amri game da jinkirin da sahabbai suka yi na aiwatar da umarninsa. Ai bayan an yi sulhu da biyar mun karanta a tarihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya aske gashin kansa ya soki abin hadayarsa. Ai an gaya mana sahabbai da shuru suka yi. Yace nace ku tashi ku soke ku yi aski ku soke abin hadayarku, ba wanda yace kala duk sahabbai saboda sulhun yayi dimi sosai. Hankalin sahabbai a tashe suke dan sayyidina Umar sai yace wai yanzu muna da karfi yaushe zamu dinga karbar wannan kaskanci. A dinga sanya mana wasu sharuɗa na wulakanci kuma ya maikin Allah kuma duk mai ta karba. Na fata an gane. Da haka shi yasa kai yayi zabi. Da haka shi yasa Annabi yace ku tashi ku yi aski har sai da ya shiga wajen Nana Ummu Salama. Yace al'umma fa tashi ga wani hali. Kin ga na umarci sahabbai su tashi su yi aski su kaza ba wanda yace kala. Ita ce ta kawo mafita ce ya maikin Allah ba haka za ka yi ba. Ga wanda yake cewa ai ba a daukan shawaran mata. Ana dauka musamman akwai inda suke da kwarewa. Allah ya musu baiwa inda suke da kwarewa gaka toshe kunnuwan gaka ce ba za a karba ba. Suna ba da shawara wani lokaci akan wasu abubuwa na tajriba na rayuwa da gogewa da suke da ita ko kuma kasantuwar su ne ahlul wato ahli wal aqd a nan gurin. Yanzu sa ta baka shawara game da tarbiyyar yara kai in ka tafi ba kila ma ba mazauni bane kai ta baka shawara kace zancen banza ne. Tafi ka zama da yaran ta san kowa ciki da bai tana awoyi tare da su kai kila baka bai fi kai minti 30 awa ɗaya da su ba ka fita tun sassawa ba ka dawo ba sai wannan ya fara gingidi wani ma yayi bacci. Me zaka iya dorawa akai ta ce maka ina da magana game da yaran nan kace da Allah ya tafike wa mu guri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ummu Salama ce ta bai shawara kuma ya karba. Kuma wannan yana daga cikin abin da ke sa ka karfafi matarka akan tunani mai kyau. In ta zo koda kuskure ne karbe shi, saurare shi, in yaso sai ka ce to ai kuma ba kiya ganin an yi kaza kuma kaza ne zai faru. Sai ta ce oh a ita bata ma hangi haka ba. To ai dama kin ga in an yi hakan ba dan wancan illa ba kin ga wannan shawara ta ki mai kyau ce amma kin ga in aka yi kuma wancan abun kuma kin ga za a samu akasi. Ko kuma ina ganin kuma da za a yi kaza kuma kamar yafi wannan din abin nan to wannan shine da haka Ummu Salama ta ce ya maikin Allah kakka cewa kowa kala je ka nemi mai aski ya ma aski tashi ka je ka soke abin hadayarka za su manzo Allah ya dauki shawara ko bai dauka ba kawai kai ka zama mai kafirin girman kai ba ka sarrafuwa ba mai iya gaya maka kawai in ka fi kowa basira ka fi kowa tunani ka fi kowa hangen nesa. Manzan Allah ya ce masa wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr. Kace kai ba wanda zai baka shawara. Ai ko shugaba ne ya zama ka to an shiga uku. Shugaban da baya dauka shawara kowa ba wanda sai yaje ce masa a yazo da wata shawara ya saurare shi. Wayennan wayanda yake shugabanta sun shiga uku sun kade. Na fata an gane. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara ta yana fitowa yace ina mai aski aka nemo man mai aski yayi masa aski. Yaje tashi ya soki abin hadayarsa shikenan sai wannan shi ma ya tashi ya je ya aske ya soki abin hadayarsa wannan shi ma ya tashi ya aske ya soki abin hadayarsa. Mahallu shahid anan shine idan aka bada umarni na bai daya to kakka ce a ai kai ka dauka sai an jima ake nufi ko kuma a ka dauka ai ba wai yanzu ba sai ko zuwa gobe ma a yayi. Idan shugabanka ko mahaifinka ko mijinki ko malaminka ko wani shugabanka yace ya bada umarni ne bai daya to yanzu yake nufi asali yanzu yake nufi har sai in kun tashi zai ce a kai ai ba wai lalle sai yanzu ba kwa iya bari ko mun tashi da karatu sai ku yi to yanzu kaga shi ya warware cewa ba yanzu ba amma asali in aka bada umarni ne bai daya nan take ne rashin yin zai iya sa wanda ya bada umarni ya ga kare na shi kuma ya ji haushi. Ah kai ne kuna zaune kace wa mataka tashi ki da komo ruwan sha ka ta ji gaba da dannan wayarta sai ka gaji sai da ka tashi ka dauko ta ce to ai ya hakuri da Allah ai na dauka baki shiruwa kake ji baka ko sai zuwa an jima to ai kaga wannan rubbish ne ai asali shine ta tashi ta dauko ma yanzu sai ka aje ka ce ta ce a wannan dauka ma yanzu zaka sha'a wai so nake da in aje zuwa an jima zan bukace shi ko kuma za ta tashi a ba wai lalle sai yanzu ba indai kin gama abin da kike kiya iya daukowa ki kawo min ni ma ba yanzu zan sha ba amma asalin umarni alal fauriya ne mun fahimci wannan shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku tashi ku yi aski ku soke dabbobinku ba su tashi ba sai ya fusata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi fushi me yasa li ta'khudihim anil amr saboda nawada suka yi da jinkirin aiwatar da umarnin wa inna ma kana ta'khiruhum min as-sa'i al-maghfur lal mashkur sai dai wannan jinkirin nasu wato jinkiri ne akan kokarin da aka gafarta musu amma ba wanda aka yaba ba an gane ko jinkirin nasu akan wani kokari ne wanda aka gafarta musu su suna ganin kamar ba yanzu ba ko dan jinkirin da suka yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake canza umarni dan jinkirin da suka yi kenan to wannan jinkirin da suka dan yi an gafarta musu amma abin da suka yi ba abin yabo bane shine ma'ana wa inna ma kana ta'khiruhum jinkirin da sahabbai suka dan yi din nan da dan nauyi da suka yi wajen bin umarnin sa min as-sa'il maghfur wannan yana daga cikin kokarin su wanda an gafarta iya kokarin da suka yi kenan an gafarta musu lal mashkur amma ba wanda aka yaba ba ba abin yabo bane wa kad ghafara Allah lahum duk da hakika Allah ya gafarta musu wa aujaba lahumul jannata dan kawo wani ma wata rana yayi wannan tashin tashina to ai sun ai annabi ya ce wa sahabbai su yi kaza sun ki sun saba masa wani za a iya samun wani kan mai karambanin da kankamba ko wani mai ganin aibin sahabbai ya kawo maka wannan daga ce to Allah ya yafe musu mu dauka ma sun yi ba daidai din ba mu ma anan mun ce sa'ayin su maghfur ne amma lal mashkur amma kuma wa kad ghafara Allah lahum wanda suka yi wa laifin ya gafarta musu wa aujaba lahumul janna ya tabbatar musu da aljanna kai kuma asuwa kare da gudun layya wa min hajawazu sulhil kuffar ina fata an gane daga cikin abinda muka samu na fa'ida a sulhu hudaybiya akwai halaccin yin sulhu da kafirai ala raddi man jaa minhum min almuslimina akan mayar musu da duk wanda yazo daga cikin su cikin musulmi min arrijali daga maza kawai lan nisa banda mata wannan sulhu ne domin daga cikin maslahar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su shine idan wani cikin musulmi ya koma wajen su ba za su dawo da shi ba amma idan wani daga wajen su ya dawo cikin musulmi su kuma za su wato za a dawo musu da shi na jin mun karanta wannan ko yana cikin yarjejeniyar da ta yi wa sahabbai zafi a naku ya dawo wajen mu kun ce sai mun dawo da shi amma naku ya dawo wajen mu kun ce sai mun dawo da shi namu ya dawo kun ce a ku ba za ku dawo da shi ba annabi ya ce ka ko da mu din namu ba zai koma wajen su ba an gane ko su kuma namun da yake cikin su da suka ce in ya dawo za mu dawo da shi ko mun mai musu da shi wata rana zai dawo cikin mu za mu karanta kissar Abu Jandal Abu Jandal ana cikin wannan rubuta yarjejeniyar ashe dama shi a gida ana ta fama da shi ya riga ya musulunta ana an daddaure shi sai gashi cikin sarka da mari ya fada cikin musulmi ana ta murna yawwa yau alhamd suka ce to ai cikin yarjejeniyar da muka yi da shi da ku in an yazo in namu ya shigo cikin ku za ku dawo da shi kuma cikin wanda suka yi yarjejeniyar Sahal ibn Abunam bin Amr babansa ne ya rubuta yarjejeniyar ya ce sai ku dawo mana da shi an fahimta to shi za abin yayi zafi za mu karanta da kissar Abu Basir duk za mu karanta insha Allah ta'ala an gane wannan ko da haka kenan sharadin kenan wato ya halatta yin sulhu da kafirai akan musanyen fursunoni misali in yanzu ne kace kaman musanyen fursunoni sun kama musulmi su ma an kama nasu sai suka ce za su sako munaku amma a saki nasu to ai naku sun fi muhimmanci ko hikena wannan shugaba ya ga akwai masala sai ce ba komai sai a saki nasu su ma su sako namu fa innahu la yajuzu amma fa musanyan ko dawo da wanda ya zo cikin musulmi a mayan musu da shi cikin maza kawai lan nisa banda mata fa inna la yajuzu domin mayar da mace ta musulunta ta kwato da kyar daga hannun kafirai ta dawo cikin musulmi a ce tunda an yi alkawarin in ta dawo za a mayar musu da ita a dauke ta a mayar da ita yace banda mata wa huwa mawdi'un naski khassatan wannan shine gabar hukuncin da aka shafe kawai fi hadha al-aqdi a wannan yarjejeniya tsakanin annabi da quraisha bi nassil qur'an da nassin al-qur'ani cewa banda mata in kan namiji ne to ko ya dawo cikin musulmi za a mai musu da shi na'am na a baya ba rubutun haka akai ba ai mun karanta gabar a can baya nasku ne yazo daga baya an gane ko saboda suratul mumtahina da muka karanta wata aya ko yawa saboda haka wannan shi sa aka ce ai wa huwa mawdhi'un naski kaga nan ne inda aka shafe hukuncin kawai fi hadhal aqd a wannan yarjejeniya da aka yi da su to wannan cewa hadda mata to musulunci ce banda mata bi nasil qur'an da nasal qur'ani shine yana ishara zuwa ga ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun an gane ko wala sabila ila da'awan naski fi ghairi amma babu dalilin da'awar shafe wani hukunci akan wannan gabar a wani mata mata ne kawai aka ce su kadai hukuncin nasku ya shafa bai shafi wanin su ba wa minha daga dai cikin abinda muka samu na sulhu hudaybiya anna khurujal bud'a an milki zawji mutaqawwamun wa annahu bil musamma la bi mahril mithli wai haqiqa anna khurujal bud'a an milki zawji wato kubucewar aure ko mata daga mallakar miji mutaqawwamun abu ne da ake iya kimanta shi wa annahu bil musamma kuma za a yi la'akari da abin ambato la bi maharil mithli ba da sadakin tamka ba wannan gabar ita kuma kaga ai matan nan da suka yo gudun hijira suka taso daga makka suka gudo cikin aka ce kar a mai da su ai matan aure ne ko kuma an ce kar a mai da su kaga wannan auren da yayi terminating din sa kenan babu shi to shine sai ake cewa daga cikin fa'ida da muka samu khurujal bud'i kubutowar waɗannan matan an milki zauji ai amma suna karkashin mallakar wasu mazajen ne amma yanzu sun dawo mutaqawwamun kawai abinda za a yi mutaqawwamun tunda a sharadin kaga in asalin sharadin kamar yanda malai ya tambaya in sun taho za a maida su to daga baya hukunci ya sauka cewa banda mata to yanzu kaga su suna kan wacin yarjejeniya cewa fa har mata na a dawo musu da shi to kawai kima za a yi me ka kashe a dama da kudin ka wannan kam ta zo nan to in an tashi ba da sadakin bil musamma kawai za a ambaci sadakin ne ba sadakin tamka ba sadakul mithl shine a kalli mace irin ta me aji irin ta nawa aka bayar sadakin ta ce to ita ma wannan haka za a bayar to ita ba sadakul mithl ba a sadakul musamma wanda sadaki aka ambata lokacin da aka yi aurenta to shi za a ba a bayar shi kenan ina fata an gane wa min ha daga ciki dai anna sharda raddi man jaa min al kuffar ila al imam la yatanawalu man kharaja minhum musliman ila ghairi bilad al imam wa idha jaa ila balad al imam la yajibu radduhu bidun dalab daga ciki shine anna sharda raddi man jaa min al kuffar sharadin dawo da duk wanda yazo min al kuffar daga cikin kafirai ila al imam zuwa ga shugaba la yatanawalu wannan hukuncin bai shafi man kharaja musliman wanda dama ya fita daga cikin kafiran amma shi musulmi ne ila ghairi biladil imam izuwa ga wani garin can daban wanda ba na wannan shugaban da aka yarjejeniya da shi ba daga wancan garin kuma sai ya taho garin shugaban to babu sharadin a mayar da shi misali a yanzu ce akai duk wanda ya taho daga makka ya dawo madina a mayar da shi to da ya tashi daga makka yana musulmi sai ya tafi daifa daga daifa sai ya taho madina annabi ba zai mayar da shi ba ai ba daga can yake ba an fahimta ko to shi da abin da ya faru to shi ne yake cewa sharadin mayar da wanda yazo daga kafirai ilal imam yazo zuwa ga liman ko zuwa ga shugaba la yatanawalu wannan hukuncin bai shafi man kharaja minhum wanda ya fita daga cikin su kafiran musliman amma yana musulmi ila ghairi biladil imam amma fa da ya fita
ba garin shugaba ya tafi ba wani garin ya tafi daban to daga can wa idza jaa daga bisani in wannan yazo ila baladil imam zuwa garin shugaba la yajibu radduhu ba wajibi bane a mai musu da shi biduni talab in ba wani dalili yasa an nemi hakan kuma an ga maslahar a mai da shi din ba sai aka ce akwai kissar shi Abi Jandal Abu Jandal kaga yana cikin Quraysh ba musulmi ne amma fa dama can a cikin hukuma yake dan a cikin sarka yake ana nan ana wannan yarjejeniya sai ga ya akai akai Abu Jandal ya kwato har da sasare a kafarsa sai gashi yana zuwa musulmi suka yi murna namu ya dawo cikin mu masu rubuta yarjejeniya suka ce a dawo mana da shi da annabi jama ya ce ah to ai bamu gama rubuta yarjejeniya ba suka ce to akan wannan duk za a rushe komai annabi ya ce ah ka koma ga wahala ga duka ga waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koma har annabi yake cewa da shi isbir wahtasib fa inna allaha ja'ilul laka wa liman ma'aka minal muslimina farajan wa makharajan manzo Allah ya ce wa Abu Jandal ya ce kai hakuri ka nemi lada gurin Allah ka sani Allah ya sanya maka da kai da ire-irenka cikin masu rauni Allah ya sanya muku mafita kuma an samu mafitar kaga wannan yana nuna ma mutunta yarjejeniya ko da da kafiri kuka yi alkawari to sai dai shi ya saba amma ba daidai bane musulmi wato rashin alkawari rashin mutuntakar da kima ya kai kana musulmi a ce baka da alkawari baka mutunta alkawari da yarjejeniya an yi da kai ba mutun la imana liman la amanata la baka da amana ba za a yi magana da kai ka cika ba ai ba mutun ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam duba ba Abu Jandal yazo annabi ya ce a mayar da shi sahabbai abin ya taba sai ce haka muka yi yarjejeniyar da muka yi da su kenan an kuma san Abu Jandal din nan ba shayi da kwai da waina kwai za su cigaba da bashi ba kowa ya san cewa yanzu wannan ma abin da yayi wani laifin ya kare yi domin dama ya nuna ba a cikin jin dadi yake ba dan a sarka yazo mutum ya zuwa wannan yana ya ce a mai da shi in yanzu ne ya mutane da yawa da za su yi ko ko kuma su shiga social media ita tsine wannan shugaba a fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutunta yarjejeniya da alkawari sai dai kai ka saba amma shi baya saba alkawari shi yasa manzo Allah ya ce cikin alamomin munafiki manzo Allah ya ce akwai saba alkawari ai alkawari da mutun ya saba a amincewa mutun ya ha'inci wa minha daga cikin dai abinda muka samu a cikin sulhu hudaybiya na darasi annahu idza qatala alladhina tasallamuhu lam yadhmanhu bidiyatin wala qawadin wa lam yadhmanhu al-imam idan alladhina tasallamuhu idza qatala alladhina tasallamuhu idan ya kashe wa'anda aka sallama shi a hannunsu misali ya dawo cikin musulmi sai aka ce a mayar da shi da aka mayar da shi sai aka ba wasu cikin kafirin cato gashi tunda kun biyo sawo gashi nan ku koma da shi dan cika waccin yarjejeniya da alkawari shi kuma ya fi su karfi a hanya duk ya bubbuke su na fata an gane to yanzu wannan lam yadhmanhu bidiyatin wala qawadin ba zai biya ba shi wanda yayi wannan abin ba zai biya su ba ta hanyar ba da diya ko kisasi walam yadhmanhu al-imam haka shugaba ma ba zai dauki wannan nauyin ba ba zai biya ba kissar Abu Basir Abu Basir haka ne shi ma ya samu hanya shi ma ya gudo bayan ya gudo ya zo garin Madina sai ga yan aike daga Quraysh mutum biyu cewa Abu Basir ya zo a dawo mana da shi shine alƙawarin da muka yi akai tinja ai sai an mai mana da shi manzo Allah idan ka musu Abu Basir sai da suka je kan hanya Abu Basir ya bubbuge ɗaya daga cikin su ya kwace takobin ya kashe shi ɗayan kuma ya arce da gudu sai ga Abu Basir ya dawo yace yanzu a ba ruwanka ya maikin Allah ka danka ni a hannun su kuma Allah ya kubuto da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa quraisha sai sun nemi wannan kuma za su ga an saba musu alƙawari yace lalle lalle sai ka koma Abu Basir da ya tashi kawai sai je wajen sai koma ainihin wato gefen wani kogi kawai sai ya sansani a can ya zaman sa muzabzabi na baina zalika shi baya nan cikin Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koma kuma can ina fata an gane dan haka al-mustada'afun masu rauni da suke garin Makka sai suka samu labarin Abu Basir fa yayi tinga a wani guri mutum ɗaya biyu su ma wanda ya dan ga kaya kaya sai shi ma ya gudo kawai ga sai suka yi team guda suka zo suka tare wajen Abu Basir to sai zamanto duk wanda ya zo cikin ƴan kasuwa daga Quraisha zai tafi Sham sai su tare shi Quraisha sai kaga abin nan ba dadi suka ce ya maikin Allah mutanen nan ka tattare su su koma wajen ka an fahimta ko to kaga wannan yana daga cikin abin da muka fahimta a wannan a gabar ko shi sai shi sa sai yace mana wa minha annahu idha qatala alladhina tasallamuhu an kan mika musu shi amma da aka mika sai shi wanda aka wa'anda aka mika su din sai shi kuma da aka je hanya ya kashe su to lam yadmanhu shi din da yayi abun ba za a ce sai ya biya diyar su ba kuma ba za a yi masa kisasi ba wa lam yadmanhu al-imam kuma shugaba ma ba zai ba na fata an gane ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة أحد جاز لملك آخر أن يغزوهم أنه يند الأمر يكي إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة أحد إن يزمت كان سراكنا مسلمي دكابران أمانا أقوت وان القواري دي رججين يزمن لافيا jaza li malikin akhar ya halatta faga wani sarkin can daban an ya gazo hum yazo ya yaki wayannan ahlul zimma domin ba da shi akai kullar yarjejeniyar ba kun fahimci misalin yanzu misali sai aka ce mutanen misali makka da mutanen madina sun yarjejeniya na za su zauna lafiya ba fada ai kaga wannan yarjejeniyar ta takaitu tsakanin mutanen Makka ne da mutanen Madina to yanzu mutanen wani yankin su da ba sa cikin wannan yarjejeniyar za su iya yakar kafuran amanar da aka yi wannan yarjejeniyar da su su bai shafe su ba wannan alƙawarin ko kun fahimta to shi yake nufi a nan cewa annahu ka idza kana baina mulukil muslimina wa baina ahli dhimmati ahadun to jaza li malikin akhar domin shi ba da shi aka kulla wannan yarjejeniyar zaman lafiyan ba to wani sarkin zai iya zuwa ya yaki waɗannan kafiran kama afta bihi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya kamar yanda babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya bada fatawar haka bi qissati Abi Basir ma'al muslimina kaga sai ya bada wato yayi hujja da qissar Abi Basir Abi Basir shine Utba ibn Usayd sunansa Utba ibn Usayd to sai Sheikhul Islam yayi hujja da kissar Utba ibn Usayd wanda aka fi aka yi wa alkunya da Abi Basir sai ya hujja da shi cewa ai ga abin da ya faru da shi da aka kaga kenan lokacin da Abu Basir yayi tinga ya koma can yanzu kaga baya cikin yarjejeniyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da dawa Quraishawa baya ciki da aka sai ya zamto abin da shi Abu Basir yayi tsakaninsa da su wannan hukun shi ya sha abu ne da ya shafi shi da su bai shafi wannan yarjejeniyar tsakanin domin dai abin da yake tsakanin yarjejeniyar shine Annabi ya mayar musu da Utba ibn Usayd Abu Basir kenan ya kuma mayar musu ya cika yarjejeniyar to shi kuma Abu Basir yaje can yayi tingaye duk abin da yake a can yanzu baya cikin yarjejeniyar da ke tsakanin Quraishawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله واتو أبن دكي تكون ونن قصة تهديبية من الحكم نهكمومي كو من الحكم نهكم تهكم تي أكبر وأجل أن يحيط به إلا الله sun fi karfin wani ya iya kewaye su ya lissafe su in ba Allah ba. Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya san irin hikimomi da tarin abubuwan da kissar Hudaybiya ta kunsa. Wannan wasu ne daga ciki kawai malam Ibn al-Qayyim ya tsantsa tsakuro mana. Muna da lokaci? Lokaci ya cika? To sai mu tashi wa minha annaha muqaddimatun. Wannan kuma zai shiga kawo wato hikimomi kenan. Insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah ya gafarta mana. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Amin.